أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عليها نحيا وعليها نموت، في سبيله نجاهد وعليها نلقى الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودياري بوس ثبتك الله سبحانه وتعالى. يقدر صادور مدكو أولا يمشينا الهميس sha takwas ga watan Ramadan shekara na 1440 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, da shine yammaci na 23 ga watan 5 shekara na 2019 miladiya. Mun hadu a wannan masallaci ne albarka na Masjid Sahaba a nan sabuwar unguwar Jare cikin garin Bauchi. Mun ci gaba da karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma cikin suratu Al-Imran. Dan ba sauraro za su yi tunawa, jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya na 183, wanda yau za mu tashi a farkon aya na 184. Mai Allah ya ce:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Fa in kazzabuka faqad kuzziba rusulun min قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير.
الله مدوكين سركي يتي فإن كذبوك إذا سنقر يتاك ياكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذب رسل من قبلك حقيقة أن قرية من زني ودن دسنك ذوق بانيك وتباكين فاروبا kulma kuntu bid'an min ar-rusul, wato ba kai ne na farko ba cikin manzanni waɗanda suka zo da sako kuma jama'an su suka ƙaryata su. Samudawa, Adawa, mutanen Aika, an ƙaryata Annabi Salih, Annabi Shu'aib, Annabi Nuh, Annabi Lut, duk waɗannan annabawa sun zo wurin mutanen su, ko mutanen su sun ƙaryata su. Saboda kada hankalin ka ya tashi, wato ainihin fa in kadzabuka, in sun ƙaryata ka, faqad kuzziba rusulun min qabli, ai an ƙaryata manzanni da suka zo gabaninka, kuma su ma manzannin ba hannu haka suka zo ba, ja'u bil bayyinat, sun zo da hujjoji, wato wanda yake gwada cewa su manzanni ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wato hujjoji irin wadda suka zo da shi, irin hujjoji na kauniya, wato ba ma na shar'iyya ba, hujjoji na kauniya, wato wa'inda suke mu'jizozi na hissi wanda ake gani da ido. Annabi Salih ya zo da taguwa wanda ake ganinta, Annabi Musa alayhi salam ya zo da sanda wanda yake jefawa ta zama macijiya, Annabi Isa alayhi salam ya zo yana tayar da matacce, yana tada wanda, yana warkar da wanda asalin an haife shi da cutan makanta. Duk waɗannan ai hujjoji ne na zahiri na fili, wanda in mutum ya zo ya kamata a yarda da cewa yana da wani baiwa na musamman da Allah ya bashi. To Allah ya ce ja'u bil bayyinat, in ma gadaran su, su abinda suke nema ba a jawo musu aya bane ko a basu hadisi, to ai gashi a zahirance ya tabbatar musu waɗannan mutanen ba irin su bane, tunda suna yin wani abin da su ba za su iya yi. Ja'u bil bayyinat, wato sun zo musu da hujjoji wanda yake a fili, wazzubur, kuma sun zo musu da azzubur, wal kitabul munir, da littafi wanda yake mai haske. To anan malamai sun yi magana akan abin da ya shafi wato azzubur. Shi azzubur jami ne na zabur. Idan an ce azzubur, to yana ɗaukar ma'anoni guda biyu. Asali azzubur ana nufin kit'atu shay, wato ana nufin yankin wani abu. Idan duk abin da aka yanko shi, aka gutsuro, aka kawo, to za a iya kiransa da suna yankin wannan abin, za a kiransa da suna da zabur. Ko kuma ya zama azzabur, wato mashtamala ala almawa'iz wazzawajir, duk abin da ya kunshi wa'azozi, ya kunshi wato abin nan barazana, faɗakarwa a ciki na barazana, to wannan ana kiransa da ainihin zabur. Amma asali wato kalmar zabur ma'anar shi shine wato kit'atu shay, za mu ga a sarki Zulkarnain lokacin da ya tafi magharibul ard ko masharikul ard, wato ya je ya samu can inda mahudar rana take, akwai wasu mutane suna rayuwa a wurin. Waɗannan mutane sun kawo masa complain cewa akwai waɗansu mutane da ake kiransu ya juju wa maju, suna ɓullowa, suna zuwa, suna musu ɓarna, saboda haka suna buƙatan ya gina wani katanga, wato ya yi musu wani ganuwa tsakaninsu da ya juju wa maju, saboda sukan zubo su kashe mutane, cinye abincin da aka tara, ruwan garin ba su shanye duka baki ɗaya, saboda haka suna ɓarna ƙwarai da gaske. Saboda haka sai Zulkarnain daga cikin abin da ya nema a kawo masa, wato ya nemi a bashi yanki-yanki na ƙarfe. Qala atuni zubar al-hadid.
Atuni zubar al-hadid.
Hatta idha sawa.
Hatta idha sawa bayna al-sadfayn qala anfuhu.
Naam.
Hatta idha ja'alahu naran qala atuni ufrigh alayhi qitra.
Kugani atuni zubar al-hadid. Kaga az-zubur. Yace ku bani zubar al-hadid, wato yanki yanki na bakin karfe, wato a samu karfe a yayyanka shi guntu guntu, wato zan shirya wani tsari tunda hanyar da yajuju wa majuju suke shigowa waɗansu manya manyan duwatsu ne guda biyu, to sai su biyo tsakaninsa, to ni yanzu zan yi kokari in rufe muku tsakanin waɗannan duwatsu, saboda haka mu samu karfe mu yayyanka shi, wato yanda ayan bandan suke yi su sa rodi su yayyanka. To atuni zubar al-hadid, ku bani yanki yanki na bakin karfe, hatta idza sawa baina sadafain, har sai na daidaita su tsakanin duwatsun nan guda biyu. An gane ko? Wato idan na jera su suka yi laye a jere har na kai su sama yanda suka yi daidai da wannan dutsen, to qalan fuku, sai in ce muku ku hura mana ziga zigi daga ƙasa. Saboda haka sai ana hura ziga zigi, ana hura ziga zigi, ana hura ziga zigi, in ya kama bakin karfen nan, qala atuni ufrigh alayhi qitra. To akwai kuma zinab azurfa wanda muka narka shi narkakke daga sama, kuma sai mu kwaro masa tunda ya riga wuta ya kama shi, aka kwaro kaga sai ya manne ya kame gaba daya. Saboda haka fa masfa'u ay yazharuhu wa mastata'u lahu naqaba, ba za su iya hawa kai ba dan yana da santsi, saboda abin da ya kama shi sannan kuma ya riga ya kame da juna ya manne, ba za su iya kudawa kuma su fito ta cikin sama. Saboda kaga sai ya kira shi wato az-zubur bi ma'ana qit'atu hadid, wato a ruwan ana nufin yankin bakin karfe. To hakan nan suratul mu'minin ta faɗi makamancin wani magana da Allah ce fataqatta'u amrahum bainahum zubra kullu hizbin bima ladayhim farihun. Allah ce fataqatta'u amrahum bainahum zubra, sai suka wato addinin su sai suka daddatsa shi gida gida. Kaga zuburan ya zama yanki yanki kenan, har ila yau da yana nufin qit'atu shay, wato yankin wani abu. To sannan kuma az-zubur wato yana ɗaukar lauhul mahfuz gaba ɗaya, wannan allo da Allah maɗaukakin sarki abinda ya fara halitta a duniya shine alƙalam. Da ya halitta alƙalami, sai ce alƙalamin ta rubuta duk abinda zai faru a duniya daga farkonsa har ƙarshe, har zaman da yanzu muke a masallacin nan da tafsirin biyu yana ciki da an rubuta. To waɗannan rubutu da aka yi a lauhul mahfuz, to duk abinda zai faru a duniya za a rinka karanto sakin layi ne kawai na abin da zai rinka faruwa a wannan shekaran a rana kaza a kaza a kaza, in na fitarwa ne a fitar da shi, kamar yanzu Qur'ani da muke karantawa yana nan a cikin lauhul mahfuz, amma kaga shi an fito da shi an ɗauko shi an rinka sauko da shi saman duniya, daga nan aka rinka sauko da shi wa annabi, daga nan kuma ya zama wato gashi nan yana kira zan wasu daga cikinmu yana cikin littafi ana karanta shi. Idan Allah maɗaukakin sarki ya gama amfani da shi, to kuma sai ya tattara shi ya sake mai da shi inda aka ɗauko shi na asali, wato lauhul mahfuz. Sai sa Allah ya ce walaqad katabna fi zaburi
min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadiyya as-salihun.
To kaga nan ana nufin lauhul mahfuz, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri, haƙiƙa mun rubuta a cikin az-zabur, ana nufin a cikin lauhul mahfuz, min ba'di zikir, bayan kuma mun ambaci hakan cikin alqur'ani, annal arda yarisuha ibadiyas salihun, kaga ƙasan nan wanda za su gaje ta su ne bayin mu waɗanda suke ainihin wato na ƙwarai. Saboda haka kamar yadda muka faɗa daga cikin ma'anonin shi guda biyu, dukkan wato ainihin littafi da yake ɗauke da saƙonni na wa'azoji, to ana iya kiransa wato da ainihin az-zabur to sai yasa suratul fatir ta saki fadan makamancin irin abinda aka ambata a wannan ayar wato tayi magana akan cewa wa in yukazzibuka faqad kuzziba alladhina faqad kuzziba ar-rusul wa in yukazzibuka faqad kazzaba alladhina min qablihim ko ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa bizzubur wa bil kitabil munir kaga kusan disam abinda aka ambata wato ainihin ana to sai sa malamai suka ce to littafin annabi Dawud shi littafin ba wai asalin sunan sa ne zabura ba a shi ana kiransa da zabura ne saboda ya kunshi wato sakonni na wa'azozi saboda dama ma'anar zabur ana nufin wani littafi da yake kunshe da wa'azozi sai sa littafin zabura shine littafi da yafi kowane littafi yawan maganganu na wa'azi wato wa'azi fadakarwa da sauransu a ciki sai sa Allah subhanahu wata'ala wato ya kira wannan littafi na annabi Dawud da sunansa zabura wa rabbuka alamu liman fi samawati wal ard wa laqad faddalna ba'd an nabiyina ala ba'd wa atayna dauda zabura kaga Allah yake hakika Allah madaukakin sarki shine mafi sani game da abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasai sai Allah ce wa laqad faddalna ba'd an nabiyina ala ba'd mun fifita wadansu annabawa akan wasu annabawa wa atayna dauda zabura mun bawa annabi Dawud wato zabura saboda haka kenan abinda ake kira da az-zabur ana nufin yanki na wani abu sai sa waɗansu malamai ma idan ka tsananta bincike zaka ga sun ce shi kansa zaburan ma wani yanki ne na Qur'ani aka ba mu annabi Dauda wato ya ci gaba da karantawa kafin kuma an zo da Qur'anin ta zama shakundum ta kunshe har da ma zaburan gabaki daya saboda dogon bayanai saboda kalman zabur a cikin alkur'ani ya zo rututu ya zo ya fi goma ya kai ashirin to daban-daban yadda malamai suka yi ta bi ina ne daga nan daga ina ya fito daga ina shi kansa kur'anin ma za a iya kiransa zabur domin shi ma wani yanki ne a cikin lauhul mahfuz aka ɗauko shi na ba ta kun gane saboda haka kenan a nan malamai suke cewa da Allah ya ce wato ainihin wa in kazzabuka faqad kuzziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinat waz-zubur wal kitabil munir wannan gashi sun ce an ce wal kitabul munir bayan kuma an ambaci az-zubur bayan mun ce kuma shi az-zubur din nan wani yanki ne na littafi wanda yake kunshe da ainihin wa'azi to sai malamai suka ce nan kawai min babu atafu sifati ne ala sifatin ukhra wato kawai an daure wani sifa ne akan wani sifa wanda shi kansa zabur din yana cikin kitabul munir din saboda haka kitabul munir din da cikin az-zubur din duk kusan abu ɗaya ne amma an bambance ne saboda shi az-zubur ya fi kunsan wa'azi wato littafi ne da ya kunshi wa'azozi da yawa a cikinsa alkitabul munir shi kuma zai zama littafi ne wanda yake wato mai haska ma mutum daga dukkan wani duhu hanyar da zai bi ina ya kamata ya yi me ya kamata ya yi wato ya kunshi ahkam ya kunshi wato hukunce-hukunce waɗanda suke na shari'a sai sa da Allah madaukakin sarki ya ce sabbihi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhraja wannan duk sifofi ne ake ta faɗa na wanda aka faɗe shi tun farko shine rabbu an gane aka ce sabbihi isma rabbikal a'la kai tasbihi da sunan ubangijin ka madaukaki sai aka ce kaman ka ce to waye he ana ta baka sifansa allazi khalaqa fasawwa wanda da ya halitta nan ya daidaita wallazi qaddara fahada wanda ya shirya abubuwa kowa ya gwada masa hanyar da daidai wallazi akhraja almara wanda ya fitar da inda dabbobi za su kiwo wallazi kaga wallazi wallazi in an yi so 100 a wurin duka dai yana bayanin akan ismu rabbikal a'la din nan to saboda haka wannan min babu atafi sifati ala sifatin ukhra an daura wani sifa ne akan wani sifa amma az-zubur shine alkitabul munir shine az-zubur sai dai az-zubur bangaren sa ka iya ce wani babi ne ka iya ce wani littafi ne cikin wani littafi amma ya fi kunsan wa'azi da fadakarwa da razanarwa akan aikata mugunyan ayyuka na'am kullu nafsin
الموت
نعم.
وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
الله مرحبا كين زركية كل نفس ذائقة الموت lalle kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa انما توفون اجوركم يوم القيامه يا كادي اذا اتشكا منكم لادن ايكمكم لي ارانين قيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز لوان ده aka nisantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna wannan ya samu babban rabo mal hayatud dunya illa mata'ul gurur lalle rayuwar duniya ba komai bane face rudi wanda yake mabayyani to anan Allah madaukakin sarki ya ambace wato mutuwa da azzauk wato yace kullu nafsin za'iqatul maut to ko sarai za ta dindani mutuwa an yi ta'abiri da azzauk ne saboda shine ablagu fil husul wato lokacin da ake magana akan yaqini tabbas to yaqini yana da martabobi guda uku akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin akwai haqqul yaqin wato wadannan maratib kowanne da abin da yake bance shi shi ilmul yaqin yana da alaka ne da al-khabar wato labari shi kuma wato ainul yaqin yana da alaka ne da mushahada ganin ido shi kuma haqqul yaqin yana da alaka da tabawa misali yanzu an sa shinge anan kowa yazo dai shiga da ledar sa sai an tambaye shi me a ciki sai yayi bayani idan mutum yazo zai shigo da bakin leda a ciki akwai siga sai aka tambaye shi dai cikin bakin ledar nan sai ce siga yanzu mutanen da suka tambaye shi suna da ilmul yaqin saboda shi ilimi da ma ta hanyar labari ake samu to raka yanzu su suna da ilmul yaqin shine suna da labarin abin da yake ciki to yaushe za su samu ainul yaqin shine su ce bude mu gani sai suka bude suka gani kaga yanzu suna da ainul yaqin shine sun gani da idanunsu sai suka ce anya wannan siga ne wani ce taba mana sai ya dauka ya sa a baki wannan ya samu haqqul yaqin wato suna da tabbas kenan to mutuwan sai aka kai maka bayanin ta je hal haqqul yaqin wato sai aka je dandano wanda shine karshen sanin abu duk abin da aka san shi in ka dandana shi to ka je karshen sa to shine sai aka zo kalman kullu nafsin za'iqatul maut aka ce kowace rai sai ta dandani mutuwa wato mutuwa tabbas ne babu kokwanto babu komawa da baya lallai ne kowace rai sai ta mutu sai dai Allah subhanahu wata'ala shine wanda mutuwa wato ba za ta same shi to mutuwan nan wato saboda tabbacin ta ba wanda yake musunta ba wanda yake inkarin ta saboda an yi ta'abirin ta da dandano kowa yana ganin cewa wane ya mutu jiya wane ya shekarun jiya mutu yauma an ce wane ya mutu shi kansa ya san cewa wata ran za a iso kan za a ce ya mutu to idan ka duba surori guda biyu wato suratul qiyama da suratul waqi'a suna daga cikin surorin da suka yi tafsilin mutuwa wato sai ka ga kaman ga tanannan ga ka wato ga yadda mutuwar take duk in ana cewa zaka mutu duk sunan sa labari amma lokacin da ake maka bayanin haƙiƙanin mutuwa to a lokacin ne zaka gane cewa lalle mutuwan nan wato sunan ta mutuwa kuma tabbas ce babu kokwanto ainihin wato a cikin ta Allah ya ce wujuhu yawma idhin basira tazunnu ay yuf'ala biha faqira kalla idza balagat at-taraqi wa qila man ara wa zanna annahu الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساء الله مدوكين سركي yake cewa wujuhu yawma'idin basira wadan su tuskokin a ranar mutuwan su zaka ga sun turnike tazunnu ayyus'ala biha faqira wallahi suna da tabbas cewa su kan za su sha azaba a wajen Allah saboda mala'ikun da suka zo karban rayukan su suna da bakin fuska kuma suna musu mummunan albishir suna cewa wallahi ku fita yau za ku gaya musu yau za ku taba ku ji tunda Allah ya ce ku yi abu kaza kun ce ba za ku yi ba Allah ya ce kalla idza balagat at-taraq idan ran nan ta zo wato saman makoshi wato sama ta hau kirji shine zaka ga mutum ainihin yana wani numfashi wato kirjin sa yana bugawa lokacin mutuwa ta riga ta wuce tafin kafansa da zaka taba zaka ji shi sanyi da zaka ce ya motsa ba zai iya motsawa ba dan mutuwan ta wuce wurin ta wuce gwiwarsa ta wuce ainihin kugunsa da zaka ce yayi fitsari ba zai iya ba dan wurin duk ba su da rai duk sunan su matattu wato mutuwar ta riga ta iso kirjinsa idza balagat at-taraq wato ta riga ta iso makoshi to raka mutum zai rika numfasawa wato yana numfasawa numfashin nan da kiri yake yi waqila man ra a lokacin suka ga ana cewa ina wanda zai mashi addu'a ina mai ruqya wanda zai zo ya rinka karanta mishi qur'ani ko ya mishi addu'a ko Allah zai sa ya warke wa zanna annahu al-firaq shi yana da tabbacin cewa rabuwa ne da mutanen nan wallahi yazo masa ya san cewa waɗanda suke ta cewa azo a kawo wani magani ko mai allura yazo yi ko mai addu'a yazo yi mishi ko mai ruqya yazo yi wallahi ya san ba zai mishi amfani ba domin shi yana da tabbacin cewa zai bar duniya waltafati saqu bisa a lokacin kafafuwarsa kwaburkansa ko na hannaye ko na kafafuwa suna motsawa ɗaya na yin gaba ɗaya na yin yamma ila rabbika yawma idhin al-masar aranan kan babu kwana ba inda zai kwana sai wajen ubangijinsa zai tafi wajen Allah subhanahu wa ta'ala domin ayi mishi hukunci wato a mishi sakamako akan abinda ainihin wato ya aikata suratul qiyama ita kuma tayi magana ne akan yanzu kaga wannan har yanzu mutuwar bata riga ta gama daukan sa ba domin tana makoshi ne amma ita kuma suratul waqi'a da ta zo sai tana magana akan ga ta kuma ta riga ta iso wuyarsa falawla iza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun Allah madaukakin sarki yace falawla iza balagatil hulqum yaya kuke gani idan mutuwa ta iso makoshi wato lokacin da ta zo makoshi zaka ga mutum kaman an shake shi dan idanunsa zaka ga sun kafe sun bude suna kallon sama bakin sa ya budu wato ya bude bakin sa ainihin za ta fita kenan idanuwansa sun kafe suna kallon sama walaula iza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun a lokacin ba abin da za ku iya yi sai kallo kawai sai dai ku zuba ma sarautan Allah ido masu salati suna yi masu kuka suna yi masu kaza kowa yana yin iya abin da zai iya yi Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun a lokacin mun fi kusa da shi sama da ku sai dai ba ku gani ne dan mala'ikunmu sun kewaye shi ta kota ina ba yadda zai escape a lokacin za a cire ran ne kawai za a fita da ita za a tafi da ita mutuwarsa ta riga ta zo Allah madaukakin sarki yake cewa falawla in kuntum ghayra madinin idan ku kuna ganin ba za a iya tada mutane a ranar kiyama ba tarji'unaha kuma yar masa da ran mana in kuntum sadiqina in kuna da gaskiya ba za ku iya ba wallahi ran za ta fita haka shikenan kawai in ya riga ran ta riga ta fita a haka yanda idan sannan ya tsaya a haka zai tsaya bakin sannan a bude a haka zai tsaya sai dai ku ne za ku rufe masa idanu ku ne za ku rufe masa baki a lokacin ko rufe bakin sa ba zai iya ba saboda duk wani abin da zai aikata a duniya ya riga ya kare ya gama aiki komai a jikin sa yanzu ba yi da wani lokacin aiki sai dai ayi masa Allah madaukakin sarki ya samu dace saboda haka Allah madaukakin sarki yake gwada mana cewa lalle ita mutuwan nan abace wanda take tabbas tilas dole za ta faru da kowa daga cikin mu me ya rage mu me ya rage maka abin da ya rage shine kowa yayi tanadi yayi shiri ya zama cewa a shirye yake a kimtse yake duk ran da mutuwan nan ta iso zuwa gare shi wato ta karbe shi ba tare da yana taraddudi wajen komawa wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan mutuwa kuma an wakilta waɗanda suke karbanta wato duk lokacin da lokaci yayi ba yadda za a yi a ce an yi mission saboda duk wanda aka rubuta mishi ranar mutuwarsa ko shi ɗaya ne ko su goma ne ko su ɗari ne a lokaci guda akwai mala'iku adadin wanda za su karɓi wannan ran suna nan mala'iku masu karɓar ran nan tim-tim ne akwai tim wanda su masu karɓar na muminai ne akwai tim na masu karɓar kafirai akwai kuma shugabansu wanda shi ne yake jagorantansu wajen ba da umarni shi ne ake kiran shi malakul maut Allah ya ce ne qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum wanda yake karɓar rayuwarku shi ne wato mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta muku shima ila rabbikum turja'un sa'annan kuma wajen ubangijinku za ku koma to akwai tim ɗin da su suna karɓar na muminai ne wanda Allah ya ce alladhina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin yaquluna salamun alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun Allah madaukakin sarki ya ce wato akwai mala'iku alladhina tatawaffahumul mala'ika wadanda mala'iku za su zo su karbi rayukan su tayyibin wato suna cikin jin dadi wato maganganun da mala'ikun nan suke fada ya ayyatu han nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatin mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wato suna gaya musu magana dadada magana mai kyau suna cewa salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ku wadkhulul jannata daga nan in kin fitarai ki shiga aljanna bima kuntum ta'malun saboda abinda suka rika aikatawa wato kikkiawa a wannan gidan duniya abinda Allah madaukakin sarki yake so saboda haka makomanki ita ce wato ainihin aljanna so akwai kuma wadanda su kuma wato suna karbar rayuka ne wadanda suke na kafirai wato su akan sa su ne su karbi rayukan kafirai tare da duka da gaya musu munanan maganganu da gwada musu cewa ga wuta nan tana jiran su ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق الله مؤلوكتين سركي يتشوى إذا ذاك قلوك شندا ملائكو ذات ذوك برايو كان كاتري سنا دوكا قدم باينس سنا كما مارم قسكس سنا شيدا سو واتو ذوقوا عذاب الحريق وجيكو تتني عذابا ودى تكيمي بوبرا wato a irin wannan lokaci ne ake nufi da kaga tashin hankali da kaga damuwa da a ce zaka ga yanda mala'ikun suke yi wajen cire rayukan kafirai wannaji'ati gharqa wannashitati nashta Allah yana rantsuwa da mala'ikun da suke fusgoran kafirai da ƙarfi yana kuma rantsuwa da mala'iku da suke ciroran mu'minai a hankali a tsanake ba tare da tashin hankali ba Allah ya samu dace to duk wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa yana zaune gashi kusa da dan uwan shi kuma dan uwan sannan ya halarto wato mutuwa ta halarto masa domin akwai alamu da suke gwada cewa mutum zai mutu duk wanda ya saba ta'amuli da mutanen da suke mutuwa to zai iya ganewa cewa wani ba zai yi rai ba wani zai iya mutuwa wannan abu tsofaffi da sun maida hankali akan sa kuma suna gane amma mu yanzu duk saboda komai muhe an mana kawai duk mun komai lalaci muke da shi sai dai kawai in mutum ya mutu a ce a samu likita ya auna ya duba ya mutu ko bai mutu ba amma a da ana iya gane cewa wani ba zai yi rai ba wani zai mutu saboda waɗansu dalilai to duk mutumin da ka je kusa da shi ka fahimci cewa wato mutuwa ta halarto masa misali in ka ga digadigansa sun saki wato kafafuwan can diddigensa sun saku gaba ɗaya ba sa iya yin komai kamar yadda muka faɗa idan matakin an fara jara ran nan to in ya fita daga wannan diddigen za ga diddigen ya sake gaba ɗaya ya kwanta larmai haka baya wani motsi baya iya koda ka ɗaga haka za ka ga ya sake komawa ainihin wato ya kwanta to kaga hannayen shi waɗannan sun rabu da jikinsa haka ka gansu haka a sake wato suna sake baya iya matso da su ya haɗe su ainihin wato a jikinsa kawai ya bar su haka a sake to lallai wannan kaga ainihin wato fuskansa ya danye naman fuskansa ya danye abin da yayi wato ya dan ko ya baje ko ya miƙe haka kaga alaman wato fuskansa yayi haske a daidai wannan lokacin to irin wannan wato ana iya tunanin masa cewa alamun mutuwa sun tabbata masa ko kaga wato kuncin sa nan ya dan burma haka wato gefe gefen wannan dinsa kuma sai ya hadu da irin ko numfashi yana zuwa sama-sama wato yana zuwa sama-sama duk wannan yana gwada alamomi na cewa wannan mutumin ba zai yi nisa ba to idan mutum alamomi na mutuwa suka zo masa kai da kake zaune a wurin shi ana bukatar ka kiyaye waɗansu abubuwa domin Allah madaukakin sarki ya gwada cewa akwai alamun mutuwa waɗanda ake kiran mutum al-muhtadar wato wanda ya kusan mutuwa na Allah ya ce am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون كنا نني لوك تند متوا تحلرتو والنبي يعقوب عليه السلام فأبن لأيكي بقاتا أنا بقاتا إذا موانا مماتي إنسان ساموني واتو إذا مينا تكين أركنسا أني مش ألولا كما أنا بقاتا لأسان ساموني أفسكن تد شيء الكبلة أنا سام هكا domin malamai sun tattauna akan wannan matsala Sheikh Muhammad Nasiruddin a cikin Bida'ul Jana'iz ya kawo shi daga cikin abubuwan da wato ba wani asali a gare shi amma malamai kamar irin Sheikh Mustafa Al-Adawi cikin littafin shi Al-Ghusl wal Kufun wato ya kawo asar kai har ma da aji hadisi akwai hadisi wato wanda ya kawo na Al-Barra ibn Ma'rur cewa Al-Barra ibn Ma'rur lokacin da yazo mutuwa yayi wasiya da abubuwa guda biyu ya ce a fuskantar da shi alƙibla kuma a ba da tsaye bisa ukun dukiyarsa wa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya zo garin madina sai ake gaya mishi cewa yake tambaya ina labarin Barra ibn Ma'rur sai aka ce ai Barra'u ya rasu ya ce eh aka ce mishi ya rasu amma ya ce a ba da tsaye bisa ukun dukiyarsa gare ka sannan kuma ya ce a fuskantar da shi alƙibla sai annabi ya ce laqad asaba alfitra, wannan ya dace da tsarin musulunci. Saboda haka kenan sai malamai wato suka tafi akan cewa wannan na daga cikin abin da ake so wa mamaci, wato a fuskantar da shi ainihin wato alqibla. Wannan hadisi al-Imam Hakim fidda shi cikin Mustadrak, Imam Zahabi kuma ya inganta shi. So akwai kuma asar daga sahabbai su Sa'id daga tabi'ai, Ata su Sa'id ibn Musayyab da makamantan irin waɗannan, duka an rawaito yawa daga cikin sahabbai kaman Huzaifa, shi ma ya nemi a yi mishi haka da makamantan haka. To ala ayyati halin, yana cikin abin da ake buƙata san samu mara lafiyar nan da ya kusan mutuwa ya zama yana cikin tsarki, ya zama ya fuskanci alƙibla, sannan kuma wanda ke zaune a wurin shi ya riƙa laƙana mishi kalmar shahada, a waje ta kuka ne ko yana ta ihu, yana ce baba karka mutu ba, wannan ba yanda za ka yi. Idan zai mutu dan dole kawai zai mutu ne, ba za ka iya dakatar da shi ba. Saboda haka annabi ce laqinu mautakum la ilaha illallah, wato ku riƙa laƙana wa mamatanku, abin nufi wanda suka yi kusan mutuwa. Wannan hadisin al-Imam Muslim ya rawaice shi, al-Imam an-Nawawi a cikin sharhi Muslim ya yi magana cewa laqinu mautakum ala nafin man hadarahu al-wafat, wato wanda mutuwa ta zo masa ku riƙa fayewa mu faɗa mishi la ilaha illallah, ko ku ce mishi ya faɗa, ko ku rinƙa faɗa har ya ji ya faɗa, duk wannan ɗaya ne babu matsala a cikinsu. Saboda haka wanda yake zaune a kusa da wanda ya kusan mutuwa, to lallai wannan abun shi ne abin da ainihin wato aka ɗora masa ya kiyaye, wato wajen gaya ma wannan bawan Allah abubuwan da za su taimake shi wato ainihin a lokacin mutuwarsa. To idan har Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara cewa wannan mutumin ya rasu, wato gashi nan an riga an cire masa rassa, idanuwansa sun kafe, ainihin wato bakinsa yana buɗe. To abubuwa guda biyu su ne abinda aka ɗora maka wato a wannan lokacin, shi ne ka samu ruwa ka sanya a hannunka ka shafe masa idanunsa domin ka rufe masa, ka rufe masa kuma ainihin wato bakinsa, sai ka yi mishi addu'a. Saboda shi ma hadisin Muslim, annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi duba Abu Salma lokacin da ya rasu. To Ummu Salma sai take cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidan, sai ya ga wato ainihin idanun Abu Salma sun kafe ainihin wato a sama suna kallon sama. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar, yace ita ruhi wato kaga rai idan an karbe ta to ido yakan bi ta, wato ido yakan zira, ido yana ganin ana ja yana kallo har sai an gama tafiya, shikenan sai idon ya kafe wato anan kuma sai ran kuma ainihin wato a tafi da shi. To yana faɗan haka sai mutanen gidan suka gane cewa Abu Salma ya rasu. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar, ita rai idan an karbe ta idanuwa sukan bi ta. Fadajjana sun min ahli baiti Abi Salma, sai mutanen gidan suka sa ihu kururuwa, sai aka fara kuka ana ta kuka. Sai annabi ce la tad'u anfusakum illa bi khair, kada ku faɗi wani magana game da kawukanku ko ga dan uwanku da ya rasu sai na alheri. Fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun, mala'iku suna cewa amin amin akan abin da kuke faɗa. Sai annabi ya faɗa abin da zaka faɗa in kana nan a wurin mutum ya rasu. Sai annabi ya ce Allahumma ighfir li Abi Salma warfa darajatahu fil mahdiyyin wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana warahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Wannan shine addu'an da ake yi ma wanda yake nan wato ainihin mutum ya mutu, in yazo in shine ya samu ya rumbe masa idanu ya shafa masa wannan ruwan, to sai ya mishi addu'a ya ce Allah ka gafarta ma wani, Allah madaukakin sarki ka daga darajarsa cikin shiryayyu, Allah madaukakin sarki ka mayar masa wato ka maye mishi a bayansa bayan nan, abin da sai ka kula masa da zuriyarsa, ka gafarta mana da shi ya rabbul alamin, kuma ka yalwata mishi kabarinsa ka haskaka masa shi. Wannan shine addu'an da mutum zai yi ma wanda ainihin wato abin nan mutuwa ta riga ta riske shi. Wannan yana yin nuni da cewa lallai mutuwan nan babu makawa, sai an yi ta, kuma kowa daga cikinmu za ta riske shi, domin Allah ce kullu nafsin, kaga nan nafsin na kira ne, wannan kuma na kira ne fi siyaqil isbat, wanda yake gwada gamewa, sannan ga kullu, ita ma kullu tana gwada umumi ne wanda tana cikin siyaqul umum. Saboda haka kullu nafsin za'iqatul maut, kowace rai za ta ɗanɗane ainihin mutuwa. To a nan ana nufin mutane ne da aljanu da dabbobi, ko kuma ana nufin har da mala'iku? Har da mala'iku, har mala'iku su ma za su mutu. Kowane mala'ika idan an zo lokacin an dai an hura ƙahon nan na mutuwa, to kowa zai mutu. Wa nufika fi sur fasa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufika fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Allah ya ce za a yi busa a cikin ƙaho waɗanda suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasai, wato za su faɗo gaba ɗaya suna matattu sai wanda Allah ya so. Wanda Allah ya so, malamai sun ce su ne hurul ain da alwildanin mukhalladun, wato yaran da an riga an halicce su suna cikin aljanna. Kaga su dama ba su fito duniya ba, saboda haka su suna cikin aljanna ne. To su ne kawai wanda Allah maɗaukakin sarki, wato shi ne sai wanda Allah ya so. Wasu malamai kuma suka ce ana nufin sai shi kansa Ubangiji, wato shi ne ba zai mutu ba. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama. Malamai suka ce a nan innama adatu hasrin, wato an iyakance. Ai ana nufin ba za a cika muku ladaddakinku ba, wato sai kun tafi kiyama. Me ake nufi da at-tawfiya? Ana nufin al-kamal, wato a cika muku ladanku. Idan mutum ainihin ya tafi kiyama ne zai je ya samu cikakken ladansa na ayyukan da ya aikata. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama, kenan ba za ka samu cikakken ladan abinda ka aikata ba sai bayan ka mutu. Sai an yi kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama, za ku samu cikakken ladan ku na abinda kuka aikata, da karami da babba a ranar kiyama. Shine wato abinda Allah madaukakin sarki yake cewa fa mai ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu, ko mun kashin abinda ka aikata na alheri a ranar gobe kiyama zaka ganshi. Fa man zuhziha 'anil nar, dukkan wanda aka nisantar da shi gabarin wuta, wa udkhilal janna, aka shigar da shi aljanna, faqad faz, wallahi wannan yayi babban rabo. A ce ka isa kiyama baka da alaka da wuta, gaba ɗaya kai daga fitanka a filin aljanna, a filin kiyama aljanna zaka tafi, wallahi babu rabon da ya wuce wannan. To wannan kuma kaga ba zai yiwu ba sai mutum yayi aiki, sai mutum yayi gwagwarmaya, yayi faɗita shi wajen bayar da nasa gudumawa wanda zai bayar domin wannan addini da kuma abin da aka dora masa na karan kansa wanda zai sauke nauyi. Idan yayi haka, to Allah madaukakin sarki zai nisantar da shi gabarin wuta. Wa udkhilal jannati faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah madaukakin sarki yace mal hayatud dunya, ma anan din nan nafiya ce. Saboda haka anan Allah madaukakin sarki yana kore mana wato rayuwa ne ta duniya. Abin nufi an kore rayuwar duniya ne anan, ba wai dan babu ita ba, sai dan saboda waɗansu wato ainihin abubuwa. Shine rayuwar bai taka kara ya karya ba, ba yi da wani tsayi. In ka gama yi ne a baka shekara 100, wannan shekara 100 a ce ka same shi daidai, kuma kana nan kana ci kana sha kana jin daɗin komai a bakinka, kana wannan kula iyalanka, shekara 100 dai iyakansa ya ishe ka. To duniyan nan shekaran ta nawa ne? In an hada da yawan shekarun duniya daga farawanta da zuwa ran da za ta tashi da kai shekarun da kai, wani abu ne a ciki? Wallahi ba komai bane. Sai Allah ya ce mal hayatud dunya, kaga rayuwar duniyan nan wallahi ba komai a cikin sa, illa mata'ul ghurur, wallahi sai dai dan jin dadi ne dan kadan da kuma ainihin wato rudi. To ita duniya an kira ta da duniya. Idan an ce ad-dunya, wato daga ad-dunu ne, ad-dunu kuma na nufin kusa, wato abin da yake kusa da kai wanda ba yi da nisa da kai. Saboda haka, saboda rashin tsawon rayuwa a duniya, sai sa ake kiranta ad-dunya, wato makusanciya, wadda tana kusa ne. Iya rayuwar kan kashe karar 100, wato za ka tafi. Sannan kuma Allah madaukakin sarki ya kaddara lokacin mutuwa a cikin ta, shima wato ba yi da tsayi, ba yi da nisa, lallai yanzu-yanzun nan ne wato mutum zai rayu a duniya. Kuma sai kaga har ya mutu, har an wuce, har an manta labarinsa, har an riga an gama. To shi aka yi sardauna, sun wuce har an wuce labarinsu, ta ba ɓalewa sun wuce an wuce lasu, Aminu Kano, su Adi Zango, su kaza, duk waɗannan wanda su fa 'yan wannan ƙarnin ne, wato a wannan ƙarnin suka zo. Amma kaga har sun gama rayuwarsu a cikin ƙarnin, har sun tafi sun wuce, ba a wani abin nan ɗinsu, sai dai wani yanayi, wani labari ya zo ko ya shafe su kafin sai a tuna su. To haka ne kai ma yanda yanzu ake raye da kai dinnan. Wallahi wata rana dukkanmu ne ka gani gaba ɗaya ba a ma labarinmu, mun riga mun wuce mun tafi, iyaka abinda ka aikata na aikin ka na tare da kai. In kai mai kyau zaka samu mai kyau, in kai mummuna zaka samu mai kyau mummuna. Allah ya samu dace. Lama ta'ul gurur, wato duniyar nan ba komai bane, face kawai wato rudi ne kawai. Dan Adam yana ta rudan kansa ne, yana ganin kaman cewa wato wuri ne da zai ji dadi, wuri ne da zai more, wuri ne da zai kaza. Alhalin shi abinda ake bukata ya gane cewa wannan wuri ne da zaka gyara inda zaka je kai rayuwa na dindindin. Rayuwa na dindindin wato ita ce rayuwa ta kiyama. Domin in ka tafi kiyama shine ba mutuwa, ka je inda ba za ka mutu ba. Domin mutuwan nan da kake garin ta ita ma a kiyama za a kashe ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan aljanna suka shiga aljanna, ɗan wuta suka shiga wuta, sai a dauko mutuwa a sifar rago, sai a ce ɗan wuta kun san wannan yace mun santa, dai ita a ce mutuwa. Ko ɗan aljanna kun san wannan yace to mala'iku ita ma ku yanka ta. Saboda haka al-khulud, ku ɗan wuta da wama za ku yi ba fita, kuma ɗan aljanna da wama za ku yi ba fita. Saboda haka babu mutuwa a cikin wato an tafi kiyama, shikenan rayuwa kawai mutane za su yi ta yi, ɗan azaba azaba, idan kuma ni'ima ni'ima. Allah ya datar da mu. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba an yuzahziha anin nar wa yudkhila aljannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Duk wanda yake son a nisantar da shi daga wuta a kuma sa shi a cikin aljanna, to lallai mutuwa ta zo ta same shi yana mai imani da Allah da ranar karshe. Wal ya'ti ila an-nas ma yuhibbu an yu'ta ilayhi, kuma ya rinka yi wa mutane abin da yake son su ma mutane su yi masa. Wato in mutum yana so a masa abin kirki, to shi ma fa ya rinka yin abin kirki wa mutane. Bal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, wannan abin da ake gaya mana a nan wato shine kaman ana so ne mutum ya nisanci wato rudin duniya. Rudin duniya wato wasu abubuwa ne waɗanda za su rika rudanka na dukiya ko na kayan ado ko na kayan kawa, wanda za su iya raba ka da Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda muka faɗa a cikin tafsir ɗin nan a baya, awwan nan da duka ganshi a duniya ko motan hawa ne ko gida ko tufafi, duka asali Allah ya yi shi ne don masu imani. Abin nufi su yi amfani da shi su samu su bauta wa Allah ba tare da matsala ba. To amma kada kuma mutum waɗannan abubuwan su ɗibe shi kuma su mantar da shi Allah. Idan ya same su ya riƙa ganin cewa to ai shi kan yanzu ko bai bi Allah ba ma ba wata matsala, ai ya riga ya samu duk abin da yake nema. A'a, inda ka fahimce su asali su an kawo su ne don ka samu ka ci ka sha ka kwanta a nitse, in lokacin sallah ya yi ka tashi ka zo ka yi sallah, duk abin da ake nema ka yi na addini, karanta Qur'ani, ka yi salati, su asali waɗannan abubuwa an kawo su ne don ka bauta wa Allah ba tare da matsala. Amma kuma in ka sake su kuma sai su raba ka da Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace wallahi mal faqru akhsha alaykum, ni wallahi ba talauci nake jin muku tsoro ba, walakin ni akhsha an tubsata alaykum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum. Abinda nafi jin muku tsoro shine wallahi yalwa wadata, kar a zo a shimfiɗa muku duniyan nan kamar yadda aka shimfiɗa mu waɗanda suka zo gabanin ku. Fatatanafasu haka ma tatanafasaha, ku zo ku yi ta tsere tsere akan duniya, rige-rige akan duniya, kowa na so ya tara kamar yadda na baya suka tara. Fatuhulikakum kama a halaktahum, ke si halakar da ku kamar yadda su ma ya halakar da ku. Wani hadisi ya ce inna duniya hulwatun khadira wa inna allaha mustakhlifakum fiha fayanzura kaifa ta'malun. Fattaku duniya wattaku nisa fa inna awwala fitnat bani isra'ila kanat fi nisa, yace kun ga duniyan nan wato dan halawa ce koro koriya, abu ne dan zaki a baki sannan a ido kuma na da kyan gani. Saboda haka duk abin da yake da kyan gani a ido kuma yake da ɗanɗano a baki, kowa na so ya kai hannunsa zuwa gare shi. Yace to Allah ya bar ku ne a duniya dan ya ga me za ku aikata. Lalle ku kiyaye duniyan nan, ku kiyaye al'amarin mata. Farkon fitinan da aka jarrabe banu Isra'ila da shi da akan mata ne wato ainihin karuwai a cikinsu, to kuma wannan shi ne abinda ya zama sanadiyar halakar da su. Saboda haka lallai ne abinda ake kira gare mu, mu kiyaye kanmu game da abinda a shi ya shafi al'amarin duniya, mu ɗauke ta a matsayin matattakala wanda za ka taka ne kawai ka tafi kiyama. Wato kar ka yi sakaci a ce duniya ita ce a saman ka, ita za ta danne ka, wato ya zama ita take juya ka take gaya maka abinda za ka yi. Za ka yi hasara idan ka tafi kiyama, ba za ka aka ce makoman ka wuta ne, wallahi zalika huwa al-khusranul mubin, wannan shine hasara mabayyani. Saboda in ka shiga wutar nan ka fa shiga kenan, ka tafi ba a wani labarin ka, ba wanda zai zo ya tunani cewa ina kake. Muqaddara ma za ka fita a cikin wuta. Jiya muke faɗa yini ɗaya a wuta a kiyama kamar shekara 50,000 ne a duniya. Muqaddara yini ɗaya kawai za ka yi, kun za ka yi ne daya sai yaushe za ka fito shekara nawa za ka yi shekara ka alfi sanatin Allah ce kamar shekara 50,000 yi ne daya to a ce yi ne daya kawai za ka yi to balle a ce za ka yi ne 50 yi ne 100 ka ga wannan kan kai sai dai ran da kawai aka ga ka fito to yasa Allah ke ce makisina fihi abadan za su zauna a cikinta wato zama wanda yake mai tsawo labisina fiha ahqaba za su zauna a cikinta zamani mai tsawo ahqab jam'i ne na hukum ana nufin shekaru aru to wanda ma in an kaddara ma mutum zai fita to ko bai fitar ranar da zai fita ba saboda haka lallai ne in ana maganar wuta to ana so in ka je gida kaga an hura wuta ka dan sa hannunka wato a jiki to nan ne za ka riƙa gane wannan bayanin da ake maka wato ka dan yi haka ka sa hannunka na dan sakon biyu ka ji irin zafin da din ya kama nan ɗinka ka ji har kwakwalwan kanka yanda zai amsa to nan ne za ka gane cewa abinda ake faɗa na wutar nan ba ƙaramin masifa ba ne ba ƙaramin bala'i ba ne ko a kulle ka a sa a kulle ka a ɗaki kawai a rufe windo a rufe ƙofa ba sai an kunna wuta a ciki ba kawai a bar ka ana zafi da tsananin da rana a kulle ka kai awa ɗaya a ciki ka ga in an fito an buɗe ka ga yanda za ka dawo in iska ya shigo ka ji irin ni'imar da za ka ji to wannan fa za a sa kai a cikin wuta an rufe shi ta ko ta ina lahum min fawqihim ko zulalun ko wato wa min tahtihim zulal ta saman su an musu inuwa na wuta wuta ya yi inuwa a kansu babu inda iska yake shiga an sa mutum bayan a cikin wutan ga wani daki an yi mishi wani kurkuku a ciki an daure shi an tantame shi an saka shi a cikin wannan daki ta ko ta ina wuta ne sama wuta kasa wuta ana gasa shi waɗanda aka sa su yi wannan aikin ba sa tunda ba su ma tausayinsa ko na minti guda daya su suna ganin cewa a laifin da yawa Allah ma ya kamata a masa abin da ya fi wannan to in kana so ka ga irin wannan zahirin wuta a sa abu a ciki ka je ka leka injin biredi ka gani za ka rika ganin zahirin abin da ake kiransa wuta gaushi ne tsantsa za a tara to da a ce yanzu a tura ka a cikin wannan ɗakin wurin a kulle ka to yaya kake ganin za ka dawo wani irin yanayi za ka samu kanka a ciki to lallai jama'a wuta musiba ce wuta bala'i ne kada mutum ya yi wani aikin da zai zama makomansa ta zama ita ce wuta a ranar gobe kiyama duk yadda za a yi wala tamutunna illa wa antum muslim kafu sake mutuwa ta zo muku face suna kuna musulmi aya ta gaba
latubalawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna min alladhina utul kitab wa latasma'unna min alladhina utul kitab min قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور
الله مرعوك كنسر كيش لتبلون في أموالكم وأنفسكم والله إذا أرنك جربن كوشك دوكي وينكو دكما رايوكم za a jarrabe ka da ciwo za a jarrabe ka da musiba za a jarrabe ka ainihin wato da asara na dukiya wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kaseera kuma da ku rinka jin maganganu na batanci daga mutanen da anka ba su littafi gabanin ku da waɗanda suke kuma masu bautan gumaka ne ko masu bautan rana da su rinka faɗan maganganu munana akan wannan addini naku wa in tasbiru amma idan kuka yi hakuri wa tattaku kuka kiyaye dokokin Allah fa inna zalika min azmi al-umur wanda yana daga cikin wato manya-manyan al'amura wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai ba ku lada wanda yake mai girma saboda haka wannan jumla ta latublawunna jumla ce muakkada wanda za mu ga ta zo da taukidi guda uku na farko lamu na rantsuwa latublawunna kaga wannan ko kuma lamu na taukidi sannan kuma a ciki dole ya zama a wurin lamu na taukidi akwai rantsuwa muqaddar wanda za a kaddara shi sannan kuma ga nunu taukidi a ƙarshe wallahi za a jarrabe ku wannan ana so mutum ya haƙurtar da ransa cewa ya san jarabawa na nan dole inda ya ce shi mai imani ne to sai ya samu jarabawa da ake nufi da al-ibtila al-ibtila shine al-iktibar wato a jarrabe mutum wani lokaci za a jarrabe ka da alheri wani lokaci kuma za a jarrabe ka da sharri wala nabluwannakum
kullu nafsin za'iqatul maut ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون
كل نفس ذائقة الموت الله يشكو تريد كتير غننتا ذات المتوى wato wa nablukum bisharri wal khairi fitna Allah yace muna jarraban ku da alheri muna jarraban ku da sharri a matsayin jarabawa wato dan ayin Allah ya baka dukiya jarabawa idan Allah ya barka a talauci jarabawa man baka dukiya ga zaka yi amfani da dukiyar wajen bin Allah ko kuma zaka samu hanya da dama na saba masa ko dama talaucin da kake ciki ka zama mutumin kirki baka samu dama bane sai yayi wai zaman kaga kana zuwa masallaci kullum kawai Allah ya barka a talauci ana samun kudi sai ka ce a magana ya kare shikenan sai ka fara tafiya club kana zuwa gidan tsiya kana kaza da sauransu saboda kudi ya same ka saboda haka Allah ya ce kaga dukiyar nan shi ma jarabawa ne nablukum bil khair wa sharr fitna sannan sharri ma fitna ne za mu iya jarraba ku da talauci saboda haka shi ma talauci jarabawa ne to haka dukiya ma jarabawa ne sai ya sa annabi Sulaiman lokacin da ainihin wato Allah madaukakin sarki ya ba shi iko ya dauko gadan wato sarauniya Bilkis ai ya gaya ma mutane qala hadha min fadli rabbi
qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur
na'am
wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun
to kaga irin wannan daman maki da Allah ya ba wa annabi Sulaiman ga mulki ga dukiya ga annabta to har irin abinda Allah ya bashi na yin nasara akan musuluntar da kasa guda kasar Saba'a har ya dauko gadan sarauniya Bilkis sai ce qala hadha min fadli rabbi wannan na daga cikin falalan ubangiji gare ni li yabluwani dan ya jarraba ni a ashkuru am akfur zan gode mishi akan abinda ya bani na dukiya da matsayi am akfur ko zan kafirci wa man shakara wanda bi yayi godiya fa inna ma yashkuru li nafsi wallahi wannan yayi godiya ne makansa idan Allah ya baka dukiya ka sarrafa shi ta yanda Allah yake so wallahi kai makanka ne domin kai ne kake nema a kara maka dan wannan godiyar da kai hanya ne na karawa la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid in kun gode wallahi ni zan kara muku inji Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah ba abin da zai yi da wannan dukiya ya tanada ne domin ku kawai ku yi abin da kuke so sai ya ci gaba da baku a ashkuru am akfur wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara wanda ya kafirce ma ni'iman da Allah ya masa fa inna rabbi ghaniyyun karim wallahi ubangiji na mawadaci ne kuma mai karamci baya neman komai a wurin kowa kuma wanda ya ga dama ya bashi zai bashi saboda haka idan Allah ya barka baka samun komai kai ta kuka idan kuma ya baka kai tsiya idan yanzu Allah ya baka dukiya yanzu matasan mu da yawa sai mutum ya tafi wajen sana'a sai ya samu abin da ya samu kuma wasu ya tafi bayan gari ko ya tafi sinima ko ya tafi wajen cashewa ko kuma Allah ya bashi fadan abin da zai rufa ma kansa asiri ne ya samu dan abin da zai ci ya sai dan tufafin da zai sa ko ya je a dace sai dan mashin din da zai hau to kuma wai in ya samu ya sai mashin din wai ya samu inda zai shiga yalwa ko ya jera funjirfi ko ya je kaza mai sunansa can yawa ya je ya rika zuwa yana bin yara yan mata matan anna da sauransu kaga wannan irin masifa mala me yasa kai baka san amfanin abin da Allah ya baka bane baka san cewa Allah ya baka wannan dukiyar bane domin ka rufa ma kanka asiri ka taimaki kanka in ma ka samu dama ka taimaki iyayenka sai kuma ka dauka cewa kai ka samu kofa ne na sheke ayanka wallahi in ka dauki wannan rayuwa za ka ga yanda za ka wulakanta ubangiji zai kyale ka ya rabu da kai kai ta samu kana ta yi ba lokacin ka bane kana ta yi kana ta yi kana ta yi kana ta tafiya haka har sai ka kai lokacin da karfin ka ya fara karewa tunda dama madogaranka ai wannan sana'a ne sai he Allah ya ce a bari yayinka shikenan ai su kansu customers da kake gani Allah ne yake kai ma mutum ba wai yake kawo su ba Allah ne yake kawo an yace abu zuwa wurin ka duk yanda ka shirya kayan ka duk yanda ka gyara ba za a je ba sai a kyale ka sai Allah ya hana ka customer jarin ka ya karye kuma dama kai ba wani karatu kai ba kwali kake da shi ba shikenan sai ka fara neman yanzu ya zaka yi kuma dama baka iya wani sana'a ba sai wannan sai ka fara cewa in kaga wani mai zuwa aikin mesin ka ce zaka bi shi ka je in kai nayi ne guda in ka dawo ka sha paracetamol ka sha diclofenical ka sha kaza ka kwanta kai ta bacci da safe ka tashi kaga kudin da ka samu ba zai iya ma cefanan yini ba kuma ba inda ba ciwo a wurinka, kugunka na ciwo, saman kanka na inda ko inanka yana ciwo. To haka Allah zai ta kyale ka, ya ta barin ka, kai ta shiga, kai ta shiga har sai ka isa lokacin da wallahi sai ka yi bara ka samu abin da za ka ci. Inda da zo a duba tarihinka a baya mai kai, abubuwan da kai tsakaninka da Ubangijinka ba su da kyau. Allah ya maka gata, ya ma baiwa, amma duba ka gani baka ci gaba da saba masa a lokacin da ya baka dama. To lallai mutum ya kiyaye, Allah bai mantuwa. Amma kana rabbuka nasiya, Ubangiji bai manta abin da aka yi. Duk abin da kai yana nan a record, mala'iku sun rubuta. Akwai wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Saboda haka suna nan kusa da kai duk abin da kake aikatawa. Lalle ne ka sani cewa idan Allah ya maka ni'ima, to lalle ya maka ne dan kai godiya. Hajaban li amrul mu'min inna amrahu kulluhu khair. Na asabathu sarra'a shakara fa kana khayran la wa in asabathu darra'a sabara fa kana khayran la wa laysa dhalika illa lil mu'min. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka ji mamakin lamarin mu'mini, idan ya samu dukiya sai ya gode, in ya shiga talauci sai ya yi hakuri. Ba da yin wannan sai mu'mini. Saboda haka in ka samu ka gode wa Allah shi ya baka, amma ka samu ba ka yi hakuri, Allah ne ya hana ka ka nema a wurin sa. Ina ganin lokaci yayi, za mu tsaya na abinda muka faɗa na daidai, Allah shi ba mu ladan sa abinda muka yi shi bisa kuskure. Ubangiji ya tayi mana, Allah ya sa mu tarayya cikin lada. Assalamu alaikum. Dan Allah tafsirin aya ta 33 cikin suratu An-Nur nake tambaya, wal istafifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli hazuwa karshen su. Wani fasso ne yake kawo wannan ayar, yake cewa Allah baya umarnin, Allah ya ba da umarnin karuwanci a cikin wannan ayar. To ta ina cewa kai akame, man ce akame yana nufin ai karuwanci. Cewa kai wal istafifil ladina la yajiduna nikah, wanda ba su samu kudin yin aure ba su ci gaba da kamewa. Hatta yughniyahum Allahu min fadli, har sai Allah ya ba su wadata daga falalansa. To ina inda aka ce ayi karuwanci a ciki? Cewa kai mutum ya kame, kuma wannan kamewan Annabi ai yayi bayanin sa cikin hadisi. Ya mashara shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfad wa man lam yastati fa alayhi bis-sawmi fa innahu lahu wija.